إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بأيهاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بركة مدساك سادواء ون مسلاتي متارن البركة مسلاتي مولاقا لكينا تشكين قلن بوتي جهر بوتي ون يمتشينا الخميس يو شاء ليقى وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة لليه لأربعين wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 5 miladiya ta 2019 a wannan majalisi da tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati Taha, kuma gabanin mu ci gaba da tafsirin ayoyin da zamu karanta a yau. Kamar yadda muka saba, zamu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da zama makoki a ciki, kuma yayi maganar cewa zaman makoki a shi na shi a tashi fahimtar haƙƙi ne na su ɗan uwa, ba haƙƙi ne na mamaci ba. Saboda haka shi yana ganin bai dace mamaci ya yi wasiyar cewa ka yi masa zaman makoki ba, kuma abinda za a kashe na ci da sha a wurin wannan zama ba da kuɗinsa za a yi ba da dukiyar su waɗanne 'ya'ya ko kuma 'yan uwa su za su yi da dukiyarsu. Don haka haƙƙinsu ne, ya kamata ya yi wasiya akan a cikin abin da ya shafi haƙƙinsu ba. To wannan shi ne a dunkule abin da ya rubuto. Don ƙarshe yana cewa kada barin kauce wata bid'ar a haifar da wata bid'ar sabuwa. To abin da wato ban san ina ya same shi ba, kuma shi kaɗai na taɓa ganin ya faɗa maganganun malamai da suke ba wanda ya taɓa cewa haƙƙin makoki na yan uwa ne. Abinda ake yi a wajen ta'ziya shine a yi wa shi mamaci addu'a. Addu'a haƙƙi ne na mamaci, ba haƙƙi ne na wanda aka yi wa rasuwa ba, na wanda ya rasu. Shi yasa aka ce wajibi ne a samu wanda za su yi masa sallah, kuma sallar jana'iza ta zama farali ne na kifaya. Wato dole ne a samu cikin ‘yan uwa musulmi waɗanda za su tsaya su yi masa sallah. Idan aka rasa samun mai masa sallah, to kowa ya zama mai laifi. In aka samu waɗanda suka yi masa sallah sun ɗauke wa sauran. Ibn Taymiyya yana cewa wannan haƙƙinsa ne bayan ya rasu, shi ne a yi masa addu’a, kuma a ci gaba da yi ma duka wani musulmi da aka tuna wanda suka riga mu gidan gaskiya addu’a. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Saboda haƙƙi ne na waɗanda suka gabace mu, mun tuna su ne musu addu'a. Babu wanda ya taɓa cewa zaman makoki haƙƙi ne na 'yan uwa. Saboda haka ko ya so za su yi masa, kuma in ya hana ko in yi wasiya ya shiga haƙƙinsu. Wannan wani abu ne sabo, wani kauli ne sabo da babu wanda ya taɓa faɗarsa. Shi kansa zaman makokin a yadda mu muke yin sa, ai ba shi da wani tushe a addini, bari har ya zama haƙƙi. Duk abin da ka ce haƙƙi, wani abu da aka ce a wane nashi ne, a bar masa kayansa, in ba da ganin damansa ba ka taɓa masa, shi ne ake cewa haƙƙi. To duk abin da ka ce haƙƙi ne da irin wannan sigar, to dole ya zama akwai abin da yake nuna haƙƙiya ɗin. Amma haka da ka, ba za ka ce abu ya zama haƙƙi ba. Abin da muke jawo hankali kullum a kansa shi ne musulunci bai ce bai hana an yi wa mutum rasuwa a je a yi masa ta'ziya ba. Babu inda musulunci ya hana wannan. A yi mutum rasuwa a yi masa ta'ziya, sawa'un wurin ta'ziyar nan a masallaci aka haɗu da shi, a kasuwa, a wurin aiki, a gidansa, a kan hanya, duk dai inda aka same shi aka yi masa ta'ziya, sunanta ta'ziya. Abinda ake cewa ta'ziya shi ne a lallashi zuciyarsa a yi wa mamacinsa addu'a, kwantar masa da hankali. Sau haka musulunci bai mata wani wuri na musamman ba. Bai mata wani wuri na musamman ba, inda mutum da ya zauna aka same shi a gurin ana yi masa ta'ziya. Lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a masallacinsa kuma masa ta'ziya nan. Saboda haka babu laifi da mutum ya zauna a wani guri an masa ta'ziya. amma ba wai sharadi bane sai an yi zaman wannan in ba yi ba an yi laifi ba ba wannan shine ya kamata a fara ganewa idan mutun ya zauna saboda watakila shi ba shi da bukatar fita kasuwa yana da abinda zai ci ya sha ya tara wa iyalinsa saboda haka an masa rasuwa ya zauna ko ko a ya zauna saboda yana ganin akwai wasu sun taso daga nesa zai jira su dan kar su zo suna ina ina wannan duk babu laifi a cikin wannan inda mutanen mu aka zake wanda kuma a shekarun baya duk da ba haka inda aka ake so a maida abin ya koma biki idan yanzu aka yi wa mutum rasuwa bon lokaci ba ta jimamin rasuwarsa ma yake ba a'a ta jimamin yadda zai fuskanci jama'a da za su riƙa yiwo turuwa gidansa yake ta ko'ina mata su cika gidansa mautan unguwa makota ɗan uwa a cika gidansa a yi na a nan sai dare wasu ma da suka zo daga nesa watakila da ƙauyuka nan za su yi kwana da kwanaki a cikin gidan saboda haka in ɗan ƙaramin ƙarfi ne shi mai rasuwar ya ɗan bar wa iyalansa wasu wani abinci a lokacin duk za a taru a cinye makota mata da za su suke da iyali mace sai ta rufe gidanta ta yabi 'ya'yanta ta shiga gidan rasuwa saboda haka a ranar ba ta ɗora jeji ba abinda aka bata na cefa ne ya zama kudinta na zubin adashi to maza waɗanda suke ba su da aikin yi su ma za su zo a nan kofar gidan a tare a je a ɗauko kanofi a zo a kakkafa saboda haka in mutum mai hali ne ko aka yi masa rasuwa ko ya rasu to haka za ka ga ana ta kawo kabakin abinci iri-iri har da su kek su merenda minerals iri-iri ka zaɓi wanda kake so wani in ya zo bai san me yake faruwa ba zai ɗauka wata walima ce sai idan ya ce alamai mai ta mana kuma a ce a'a irin wannan kaga wani abu ne wanda baya daga cikin koyarwar musulunci shi wanda aka yi wa rasuwa shi ake so ma a tallafa masa saboda ya shiga wani jimami da watakila gidansa ko abinci ba za a iya ɗorawa ba lokacin da Ja'far ibn Abi Talib Allah ya masa shahada ya rasu abin da aka kashe shi a wajen yaƙi annabi cewa isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'a ma yashghiluhum ku yi abinci ku kai gidan Ja'far ku yi abinci ku kai wa iyalan Ja'far saboda abin da zai shagaltar da su yanzu ya same su wato wani abin da zai dauke musu hankali kaga cewa ayi a kai musu amma yanzu zuwa ake a gun a ci ba wai zuwa ake a kai ba saboda za a ita fito da abinci kabaki wani lokaci za ka ga idan mutum ya bar mamata ya rasu ya bar zuriya akwai waɗanda za su tausaya musu su ɗan duka kawo 'yan taimako waɗanda watakila za su dogara da shi kafin abubuwa su dawo su taisaita to ƙarshe wannan taimakon da za su bayar da shi za a yi ta yin girke-girke ana sayan fiyo wata ana fito da shi waje wani wurin har karyawa ake yi daga har da biredi za a kawo kaya-kaya mutane zai a da kofuna zuwa musu shayi su sha a lokacin wani daga nan ya sha ya koshe ya tafi kasuwa kuma sai rana ta ya dawo kuma ka zauna gurin za ka ji kuma hirarraki ake yi na duniya babu bambanci da ka zauna a karin far wani a kasuwa hirarraki iri-iri ana yi ana shewa ana dariya ana ba da labarai to dan Allah wannan menene na cewa haƙƙin wai haƙƙi ne na iyali a basu su na dai mamakin yadda shi mai takarda ya dage kamar za a hana wata sallar nafila ce ko wani azumin nafila ne abinda ake cewa ba daidai ba ne mutum ya ce haramun ne mutum ya zauna ko ya zo a same shi a gida a masa ta'aziyya wannan ba daidai ba ne babu abinda ya haramta wannan kamar yadda ce muku annabi ya zauna a masallaci an zo masa ta'aziyya amma a mai da shi yadda yanzu muke gani kamar muna so mu koma kamar 'yan uwanmu na kudu idan aka ce an yi wa ɗayansu rasuwa ba jimamin rasuwarsu ta da take damun shi ba jimamin kuɗin da zai tara wajen kashe binne ɗan uwansa duk mun san yadda ake yi a mutanen kudu da musamman kudu maso gabas abin nan kun san yadda abin yake sai gawa ta yi wajen wata guda a mutuware saboda yana ƙoƙarin tattara kuɗin da zai bikin binne ta ƴan uwa waɗanda suke san shi suna kawo masa gudunmawa to kuma mu ma yanzu muna so mu dawo da wannan musulunci in ka kula yadda ya shirya abubuwan cikin sauki aka tsara shi in an yi rasuwa so ake ma a yi gaggawar kai gawa har ma ya zama laifi ne a bargawa babu wani dalili ba tare da an gaggauta kaita ba. Ana so a gaggauta kaita a yi mata wanka, kuma daga wannan wankan abinda za a sa mata likkafani ne, likkafanin nan ba a ce sai mai tsada ba, cikin makara za a ɗauke ta, ba a cikin akwati ba. Musulunci bai yadda a sa gawa a cikin akwati a rufe ba, a je abin da akwati, wannan duk baya daga cikin koyarwar musulunci. To haka ga duk abubuwa ne wanda za ka ga cewa akwai sauƙi a ciki da sassautawa. To duk waɗannan abubuwa ga yadda musulunci ya tara ya tanada, sai kuma aka zo aka shigo da wasu bid'o'i wanda da a shekarun baya can babu su. Idan an mutu rasuwa aka same shi a gida, iya ɗan sauran gidansa, ya ɗau ƙofar gidansa, ba ma inuwa da mutane za su zo su shantake su samu gurin zama, ba inuwa. To amma yanzu ya zama za a je a ɗauko rumfuna, a zo a yi shimfiɗa, a sa kujeru, ana raba shayi da sauransu. Saboda dole ne wannan abubuwa a ja hankali a kuma tsawatar. Kuma idan mutum ya san cewa yana cikin waɗanda su wannan abin suka mai da shi wata bid'a, to wajibi ne masu wasiya. Idan muna karanta sharhin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban, ruwayar Abu Huraira, ruwayar Ibn Umar, cewa al-mu'minu al-mayyitu yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi, ana yi wa mamaci azaba a kabarinsa a dalilin koke-koken da za a yi masa. To wajen malamai su yi bayanin wannan hadisi tare da hada shi da ayar da take cewa wala taziru waziratun wizra ukhra, wata rai ba ta daukan alhakin wata rai, suke ce to gashi shi ba shi ne yayi koke-koken ba, amma kuma gashi an ce ana masa azaba. To daga cikin bayanan da wasu malamai suka kawo a daidai wannan wurin, suka ce idan ya kasance cikin wanda ya san za su yi masa irin wannan laifin, saboda watakila ya ga yadda ake yi rasuwa, ake yi in an rasu a cikin dangi, sai ya zan bai yi wasiya na cewa kada a yi masa irin wannan ba, ka ce to za a yi masa azaba saboda sakacinsa, kaga laifinsa aka yi masa, aka kama shi, ba a kama shi laifin wani ba, wanda ya din yayi nashi laifin amma shi kuma yana da nashi laifin. Suka ce a jahiliya da suke sun ɗauki wannan koke-koken mutuwar wani gata ne, wato iya girman darajarka da matsayinka da gatan da kake da shi a cikin ƴan uwanka, yayin da za a samu waɗanda za a ɗauko haya su zo su yi wannan koke-koke, musamman mata su ake ɗauka haya a jahiliya. Haka ake ce jahiliyar Larabawa, idan mutum ya mutu to za a duba a ga waɗanda irin koke-koke za a yi bayan mutuwarsa, za a yi da yawa ko za a yi kaɗan. Saboda haka idan mutum yana so ya nuna a bar masa tarihi, to zai bar wasiya ma cewa fa in yayi fa a yi masa fa, kamar da Turfa ibn al-Abd yake cewa idza ana mittu fankini bima ana ahlihi wa shiqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi, yana gaya wa yarsa cewa idan fa ya rasu to a yi masa kukan da ya dace da shi, kuma a yayyaga tufafi saboda mutuwarsa. To kaga irin wannan idan ya rasu aka yi, to lalle yana da laifi. Saboda haka idan mutum ya san cewa a za a yi wani abin da ba shi ya dace ba a cikin dangi, to babu laifi, kuma ya zama wajibi ya yi wasiyar cewa to fa shi ba haka ne, in ya rasu a yi masa tura yadda ake kowane musulmi a je a rufe shi. An karɓi ta'aziyar san an zo an gida ko abin nan, amma a zo a yi rumfuna, a sa kujeru, a yi abinci, a yi kaɓaki, a yi waye, a yi waye, ya ce to shi ka yi masa wannan. Haka yana da wannan haƙƙin, wani ya ce ba haƙƙinsa ba ne ko kaza, wannan ba ya da waje ko kaɗan. Na ga sai mu ci gaba da karatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأخرج لهما عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
الله سبحانه وتعالى يجي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار سيفتر مسد ونأمركي جا jika-jika yana da yana kuka faqalu sai suka ce hadha ilahukum wannan shine abun bautar ku wa ilahu musa kuma shine abun bautar musa fanasi to amma sai ya manta anan kamar yadda muka fara tafsiri a jiya muka faɗi baitun maganganun malamai guda biyu dangane da wannan tafsirin fa akhraja lahum ijlan fa akhraja lahum ijlan ya fitar musu da dan maraki jika-jika wato jikin mai kama da na dan maraki to malamai su yi sabani game da shin daga zubawar sa wannan abin din da ya ebo a karkashin kofatan dokin jibrilu kasar da ya ebo da karkashin kofatan dokin jibrilu da ya zuba akan wani abin kayan kwalliya kayan ado na zinari da azurfa shikenan sai dan maraki ya fito da kansa ko ku a'a zama ya sassaka shi ya sassaka shi irin yadda ake wato ya kwaba shi ya gina shi yadda ake ginawa a kera wato dan maraki kamar yadda suka saba domin sun saba a Masar akwai wanda suke bautar dan maraki kuma sun saba sukan kera shi game da makera za su kera abu haka za su kera shi bayan sun kwaba abin da za su yi da shi su fitar masa da sifofinsa duka cikakku sannan su zo su kawo shi a matsayin abin bauta akwai abin nan dan maraki da suke bautawa wanda suke kira ibis wasu malamai suka ce su waɗannan banu isra'ila sun saba ganin waɗannan masu bauta ɗan maraki ibis sun saba ganin wannan abin bauta ibis shi wannan ɗan maraki to kuma gashi sun yi rayuwa cikin jahilci shekara aru-aru rayuwa ta maguzanci tare da maguzawa saboda haka wannan aƙida ta riga ta ratsa su sannan kuma aka taho suka tsallaka ko abin nan tekun maliya nan ma suka ga wasu wanda suke bautar wasu abubuwa da suka sassaka wa kansu suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha sannan bayan haka suka riga suka kallafa wa kansu suka kallafa wa ransu cewa su suna so sai sun ga Allah baro-baro arina Allah jahara waɗannan abubuwa duka sai suka yi tasiri wajen shi samiri ya yi amfani da wannan dama da ya gani shi kuma daman ƙwararre ne wajen wato kwaba irin wannan ɗan maraki ya gina shi sai ya gina musu wannan ɗan maraki ya nuna musu cewa ga abin bautar su nan kuma abin bautar annabi Musa illa iyaka ya tafi nemansa neman ta yana nan to kuma aka yi rashin sa'a shi kuma samir ya yi sa'a wannan ɗan maraki ya kasance na zinari ne da azurfa wanda su a yadda suka saba ganin irin waɗanda ake bautawa ba ba na zinari ba ne ba na azurfa ba ne sun ga da tabo ake yin sa amma kuma wannan gashi na zinari ne da azurfa kaga ya nuna ya ɗara wancan waɗancan da suka sani sannan baya ga haka kuma ya zo yana kuka irin ɗan maraki ganshi kamar ɗan maraki yana kuka kamar ɗan maraki wanda duk suka sani ba sa yin kuka irin ɗan maraki kaga wannan ya ƙara zama musu fitina to malamai sabanin da suka yi shine shin zama ya kera shi ya kera shi a gabansu suna gani ya ɗauko wannan ya haɗa da wannan ya goge ya fitar da ƙafafuwa ya fitar da kai ya fitar da idanu ko ku a'a kawai daga tattara wannan kayayyakin ado ɗin aka jefa su cikin rami shi kuma ya ebi wannan ƙasa ya zuba a daidai lokacin shi kuma wannan jika-jikan ɗan maraki ya bayyana to duka maganganun biyu an samu waɗanda suka faɗe su cikin malamai wanda suka tafi akan cewa kerawa ya yi saboda shi ƙwararren maƙeri ne ya saba yin wannan wasu kuma suka tafi akan cewa a'a ba kerawa ya yi ba zuba abin ya yi a cikin wato wannan ƙasa da ya iba wacce za mu zo mu yi bayaninta ba qabattu qabdatan min athari rasul za mu yi bayanin wacce ƙasa ce ya iba ta wannan ƙasar ita ce ya zuba a cikin wannan kayayyakin ado na zinari da azurfa shi kenan sai ɗan maraki ya bayyana gashi nan a kamanninsa na ɗan maraki kuma na huhuwa yana kuka irin na 'yan maraƙai suka ce wannan shi ya ƙara tayar musu da hankali suka yarda cewa wannan shi ne abin bautar tunda annabi Musa yana cewa yana tare da abin bauta yana gaya musu cewa Allah yana tare da shi, Allah yana tare da shi, yana tare da shi, yana tare da shi. Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Yana gaya musu haka, suna ji. To tunda yana tare da shi, kuma ga wannan sun ga dan bariki ne da sun saba gani ana bautar ɗan maruka, kuma ga shi ba irin wancan ba, ba irin wadancan ba. To wannan dole ya zama musu fitina. To wasu malamai suka ce abinda ya faru kenan. Wannan shi yasa Allah ya ce Allah ya jarrabi mutanansa. To qad fatanna qaumaka. Mun jarrabi mutananka. Dan ba zai zama fitina ba inda ba haka yake ba. Dan abinda suka saba gari ba zai ce jarraba ba. Wasu suka ce a'a shi ya kira jarrabar inda take saboda lahu khuwar. Yana kuka irin na ƴan maruka duk da cewa ba shi gashi ba mai rai ba. Sannan mun faɗi cewa masana tafsiri sun saba game da shin jikin nan da ya fito da shi ya zama jiki ne mai tsoka, jini da tsoka, ko ku a'a a daskararren abu haka ya fito kamar dutse. To wasu na ganin daskararren abu haka ya fito kamar dutse, bai fito da jini da jiki da nama da tsoka ba, a da nama da jini ba. Wannan wasu daga cikin abin nan kenan. Wasu kuma suna ganin a'a da jinin da abin nan da jikin da jini a tare da shi, wanda shi ne ra'ayin da yawa daga cikin magabata da kuma cikin malaman tafsiri, da har Allama Shinqiti abin nan kai Al-Wahidi a cikin tafsirinsa Al-Basit da Al-Wajiz yana cewa wannan shine mafiya ra'ayin mafiya yawan malaman tafsiri, cewa sara jasadan za lahmin wa dam, ya zama jiki ne mai tsoka da jini. Shinqiti rahimahullahu ta'ala a cikin al-adwa'ul bayan abin da yake cewa wasu daga cikin malamai suna cewa Allah da kudararsa ya sanya wannan kayan ado wanda aka kera jiki da shi, suka zama jiki ne da jini da tsoka, abin nan da tsoka da jini. Yace wa hadha huwa zahiru qawlihi ijlan jasadan, ce wannan shine zahirin kiran abin ijil, sannan aka ce jasad, aka fassara ijil din sannan aka fassara shi da jasad. Sannan yace qala ba'd al-ulama lam takun tilka suratu lahman, wasu daga cikin malamai suka ce wannan sura ta dan barakin bata zama jini da tsoka ba, walakin idha dakhalat fihi ar-rih sawatat ka khuwar al-ijl, amma idan iska ta shiga cikin ta sai ta rika yin kuka kamar kukan dan baraki. Ce wal awwalu aqrabu li zahir al-aya, yace amma maganar farko ita tafi kusa da zahirin aya. Ce wallahu ta'ala qadirun ala an yaj'ala al-jamada lahman wa daman, Allah na da ikon ya sanya daskararren abu ya koma tsoka da jini, kama ja'ala adama lahman wa daman wa kana tinan, kamar yadda Allah ya sanya adamu annabi adamu alayhi salam ya zama tsoka da jini alhalin da tabo ne, daga tabo ubangiji ya kai ya mai da shi tsoka da jini. Wa ra'ahu yazidu alayhi yana lahu khuwar, sannan kuma gashi yazo yana da yana abin nan yana kuka kamar irin yadda abin nan suke kuka. To wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa. To shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa bayan ya yi musu wannan, ya gabatar musu da shi, sai yake cewa da su hadha ilahu Musa, ko hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, cewa wannan shine abun bautar ku, shine kuma abun bautar Musa, amma sai ya manta. Wato shine abinda za kuke bautawa shine abinda za ku bautawa, kuma shine abinda annabi Musa alaihi salam zai bauta, wato amma kuma ya manta, ya tafi neman sa wani waje. Malamai sun yi sabani game da wannan dhamiri na fanasiya, ya manta, wane ne ya mantuwar? Da yawa daga cikin malamai suna cewa fanasiya ai fanasiya Musa ya manta, wato ya manta cewa wannan shine abun bautar ku, kuma shine abun bautar sa, wato ma'anar nasiya anan ai gafala, ya gafala ya tafi yana neman sa a can cikin duwatsu alhalin gashi a gaban sa, bai san cewa yana nan tare da shi ba. so haka nan nisyan kalmar nasiya tana daukar ma'anar gafala wato ya gafala ya sha'afa yana zaton cewa baya nan yana can inda ya ji maganar sa zaka ya tafi can neman sa alhalin gashi anan bai san ya barshi ba to cikin waɗanda suka fassara cewa wannan maganar fanasiya ana nufin annabi Musa da yawa daga cikin magabata haka suka fassara an yi ruwaya daga Abdullahi dan Abbas haka ya fassara wannan yace damirin yana koma ga Musa ne hakanan cikin almajiransa Mujahid da kuma cikin tabi'ai akwai Qatada akwai Suddi akwai Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da Dhahhak ibn Muzahim duk sun fassara fanasiya ai fanasiya Musa wato Musa ya manta wato kamar wannan yana daga cikin da'awar shi Samiri abinda ya hure wa Banu Isra'ila kunne da shi cewa ya manta cewa dan mariƙin da Allahnsa yana nan ya tafi neman sa cikin duwatsu daga cikin malaman da suka yi wannan fassara akwai da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar Muqatil ibn Sulaiman kamar Ibn Jarir al-Tabari kamar Fakhruddin al-Razi al-Qurtubi Ibn Kathir al-Shawkani al-Qasimi da yawa daga cikin malaman tafsiri duk suna cewa wannan cikon maganar shi wato shi Sabiri ce kuma shi ne da awar annabi Musa ya manta abin bautarsa amma wasu daga cikin malamai abinda suke cewa fanasiya suna cewa fanasiya Samiri fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya wato zaman wannan jamla ce musta'nafa sabuwa ba ta da alaka da hadha ilahukum wa ilahu Musa hadha ilahukum wa ilahu Musa magana ta kare fanasiya sai ya manta wato shi Samiri sai ya manta da shari'ar da ya karanta daga annabi Musa alaihi salam ta cewa babu wani abun bauta sai Allah shi kadai saboda nan nasiya sai ya zama da sun ba ta ma'anar kamar watsi sai watsi da iya ilimin da ya samu ko karantar wanda ya rika ci daga annabi Musa alaihi salam har ya gashi ya kawo musu wani abun bauta sai ya cewa gashi abun bautarsa ne abun bautarsu ne kuma abun bautar Musa ka kalmar nasiya nan daidai take da kalmar nasiya da za ta zo a nan gaba cikin wannan sura kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa haka nan ayoyi suka zo maka kai biris da su kai watsi da su ka kalmar nasiya nan ba tana nufin gafala ba tana nufin sha'afa ba tana nufin mutum ya san abu amma ya watsi da shi kamar bai sani ba da shi da wanda bai sani ba su san daya to suka ce wannan na fanasiya din ana nufin shi annabi Musa shi Samiri shi ya manta da wannan koyarwa din kamar ya take koyarwar annabi Musa alaihi salam ta tauhidi ya kawo koyarwa ta shirka to wannan yana daga cikin abinda cikin malaman da suka tafi akan wannan tafsiri akwai Abu Hayyan al-Andalusi akwai Ibn Ashur a cikin tafsirin sa Tahrir wa Tanwir sai dai tambayar da wasu daga cikin malamai suka yi a nan shi ne ya aka yi mutanen annabi Musa banu Isra'il mutane ne masu hankali har ma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu taklifi an ce ga dokoki su bi ko kaso ko abin nan an dora su akan addini na gaskiya ya aka yi cikin dan ƙanƙanin lokaci za a zo musu da dan maraƙi kawai a ce shi ne Allah kuma kawai su tashi su bi kuma ana cewa mafiya yawancinsu wannan aqida suka runguma cikin dan kankanin lokaci ba da jumawa ba kuma ya kamata a ce duk mai hankali ya gane cewa wannan abu ba daidai bane amma ba su gane ba me yasa haka ta faru to wajen nemo ansar wannan malamai sun bada fuskokin ansoshi daban-daban wasu suka ce ai dama mutanen suna cike da wauta domin annabi Musa alaihi salam haka ya sifanta su innakum qaumun tajhalun kure mutane ne da jahilu yana daukar rashin sani da kuma wauta duka haka mutane ne da ke cike da jahilci da wauta don haka mutane da suke da wauta da rashin hankali irin su abu ne mai sauki haka ta faru da su don haka idan an ga sun yi irin wani ba abin mamaki bane wasu suka ce a abin da ya rude su an nuna musu an wato rude su da cewa wannan shine abin bautar su da suke son su gani domin sun jima suna ta haƙolan su ga Allah subhanahu wa ta'ala suna ta tambayar annabi Musa suna ta matsa masa suna so su gan shi to wani abu ne da dama yana ransu sai kuma aka zo aka kawo musu wani abin mamaki da idan su bai taɓa gani ba su ga wani abu jika-jika amma kuma da zinari da azurfa aka yi shi kuma gashi yana kuka irin na ƴan maruka. Da haka dandanan sai suka yi da cewa to ai shi shine musamman ma sun saba ganin allolin da ake bautawa ana bauta musu ne a kamannin ƴan maruka. To da haka wannan sai kawai ya rude su sai suka yadda. To wasu suka ce a ganin irin yadda shi wannan mutum ya yi shi a gaban su da irin yadda ya fito a kamanninsa da zinari da waye wannan shi ya rude su. Wasu suka ce a zaman da suke cikin bauta da kaskanci wani tsawon shekaru karkashin mulkin Fir'auna da mutanensa da maguzancin da ya riga ya shiga zuciyarsu wani ya riga ya karya musu zukata ya zama suna da rauni kwarai da gaske wajen daukan wani abu da gaske kuma su rike wani alkawari saboda rayuwar kaskanci in ta riga ta yi karfi a zuciya to gaba ɗaya mutum yakan wato su za sabilewa ne daga sifas ta mutuntaka kaɗan-kaɗan sai ka ga wani abin da zai yi sai ka ta mamaki kamar ba mutum ba shi yasa rayuwa ta kaskanci da wulakanta kai ba a santa ga musulmi saboda in ya riga ɗan adam da zai shiga irin wannan to sai ka ga a hankali sifarsa ta mutuntaka na raguwa yana karkata zuwa ga sifa ta dabbanci saboda hankalin da Allah ya bashi a matsayin shi na mutum sai ga yana raguwa sai ka ga yana wasu abubuwa haka gaba-gaba haka ba kan gado to shi yasa ba a son mutum ya yi abin da zai ta wulakanta kansa ya ta kaskantar da kansa kuma ake so a fita daga kangin kaskanci a cikin rayuwa saboda yana canza ɗabi'ar mutum daga ɗabi'a mai ƙaƙƙiya lafiyayya ta koma wata faɗarariyar ɗabi'a to suka ce abin da ya samu su waɗannan banu Isra'ila kenan saboda shekaru da suka ɗauka cikin kaskanci da ce an abatta bani Isra'ila Fir'auna ya bautar da su sun ma ba su ma ɗauki kansu kamar sauran mutane ba saboda haka duk abin da mutane za su yi na tunani na hankali na abin nan su ba su yi shi hankalin da Allah ya ba su ma ba su aiki da shi ce to irinsu ba abin mamaki ba ne cikin ɗan lokaci a canza musu akala shi yasa annabi Musa alaihi salam ya sha wahala da su matuƙa da gaske don haka annabi Musa na barinsu cikin kulawar Haruna alaihi salam ya ɗan yi gaba kaɗan ya ɗan tafi wajen gana da ubangijinsa sai ga shi aƙidar gaba ɗaya ta sakwarkwace bayan duk ya nuna musu cewa a gabansu aka yi ta fafata da Fir'auna cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta kuma shi ne rabbul alami to amma ga shi a cikin ƙanƙanin lokaci ɗan yan jarrabawa ƙarama ta rusa duk abinda ya yi to suka ce wannan shi ne abin da ya faru Ibnul Qayyim a cikin shahararren littafinsa Igathatul Lahfan Masayid Shaitan a ciki ya kawo irin yadda shaidan ya yi wasa da hankulan waɗannan mutane a ciki yake cewa wa min tala'ubihi bihim daga cikin wasa da hankalin da shaidan ya yi wato wasa da hankalin banu Isra'il da shaidan ya yi ibadatuhumul ijla min dunillah yadda suka yadda suka kama bautar ɗan maraƙi suka bar Allah wa qarsha hadu ma halla bil mushrikeen min al-uquba ce abin mamakin kuma ba su dade da ganin abin da ya samu mushrikai na uquba ba suka kaitar ruwa suka ga yadda Allah ya dilmiyar da Fir'auna da rundunarsa duka ba dan ko ba saboda shirka da suka rikewa Allah da shishigi da dagawa haka abin ba a jima ba da faruwar wannan kun ga yadda ubangiji ya tafa akhadnahu akhzatan rabiya Allah ya masa kamu wato isasshe amma kuma sun koma suna yin abin da shi yake yi sannan kuma annabin su gashi da rai ba mai ya ba ya basu ba ma nabiyuhum hayyun bainahum annabin suna tsakiyarsu lam yamut bai mutu ba amma kuma gashi shaidan ya yi wasa da hankalinsu ce hadha wa qashahadu sani'ahu yasna'uhu wa yasubuhu ibnu al-qayyim ce kuma taqila ma lokacin da mai hada shi wannan mai kera shi wannan dan maraki yake yi sun ganshi sanda yake yi taƙila ma suna ganin sa yana ƙera abin wa yuslihin nar yana sa shi a wuta ya gasa shi wa yaduqquhu bil mutraqa yana kama sa gudumar sai ya ƙwanƙwasa shi ya sa magogi ya goge nan ya juya shi dan ya juya cikin sa da wajensa duk a gaban su suna ga yana yi ko daga baya ce musu ga Allah kuma su yadda Allah ne duk a gaban mu duk kake tai masa wannan abubuwa ka kwankwashe shi da guduma ka bige shi ka kona shi a wuta ka fito da shi ka latsa nan ka goge nan kuma daga baya zama Allah to amma abin mamakin ma yace abin mamakin ba wai sun tsaya akan cewa su Allah su bane a'a shi kansa Musa din sun ce shine Allah sa kuma suka nuna cewa Musa alaihi salam shi ma yana shirka kenan yana bautar wani Allah ba ma bautar wani Allah ba a'a bautar wani wata dabba daga cikin sakarkarin dabbobi tace dan shine dan maraki dan maraki yadda Ibn Qayyim yake cewa yana daga cikin dabbobin da suka fi kowanne dabba ragwantaka rago ne bai iya komai sannan kuma sakarai ne da yawa haka in za a yi misali ma da sakarcin mutum da ragwancinsa sai a ce kamar dan maraki cewa kamar dan maraki to ko wannan dabbar in ma zai shirkan ne ya bauta irin su zaki mana irin su wasu da kowa yake ji tsoro ko zai bauta wani sakarar dabba to kaga duk wannan da yana cikin sakarcinsa sannan ba su ma tsaya iyanan ba sai suka ce ma shi kansa Annabi Musa yana can kawai yana tafa gamniya ya bace yana neman abinsa bai san ya bar shi a nan ba kaga wannan ba wata nakasa ce wata gajiyawa ce suke jinginawa Annabi Musa alaihi salam ce fanasiya sai ya manta cewa yana tare da mu Ibnu Abbas arwaito yana cewa fanasiya aidalla wa akhta at-tariq ya manta ya bi hanyar da ba nan zai samu abin bautatta shi ba a wata riwaya Ibnu Abbas yake cewa ai inna Musa zahaba yatlubu rabbahu fa dhalla wa lam ya'lam makanahu suka ce ai Musa ya tafi yana neman ubangijinsa ya bace kuma bai gano inda yake ba don haka shi ya sa ma alkawarin da zai dawo bayan kwana 30 ko ga ya kara bai dawo ba saboda ya zaci da yaji zai ganshi kuma bai ganshi ba saboda yana can yana tabirin bituwa yana neman sa hakanan suddi cikin malaman tabi'ai yake cewa ai taraka Musa ilahu ha huna wa zahaba yatlubuhu ce suna cewa ya bar Allah anan ya tafi can yana neman sa to shine Ibn al-Qayyim yake cewa wannan shine kauli mashhuri cewa fanasiya magana samiri ce da su masu bautar dan maraki ba maganar wato ba maganar Allah bace dangane da shi wannan da shi samiri shine yake cewa fa innahu lamma ja'alahu ilaha Musa shi samiri lokacin da ya sanya wani dan maraki akan shine abin bautar Annabi Isa abin da Annabi Musa alaihi salam ya nuna musu cewa to wannan shine abin bautar sa taqila shi da kansa zai ji cewa ai wasu za su tambaye shi ce to in shi ne abin bautar ya ce mana ya tafi wajen gana da ubangijinsa ya aka yi tafi sai ya sauri ya tanadi ansa tun ba a yi masa wannan tambayar ba ya ce ya tafi ne yana neman sa ya manta shi anan saboda ka shi din ne ya tafi nema ba wani bane to shi ne malai yake cewa hadha min aqbahi tala'ubi shaytan bihim yana daga cikin mafi munin wasan da shaytan yayi da hankulan banu isra'ila yace fanzur ila ha'ula'i kayfa ittakhadhuhu ilahan masnu'an masugan min jawharil ardi faruba da su ka mai da wannan abin da aka samo shi daga wani kayan ado da ƙasa da aka tono a ƙasa aka kera shi aka mai da shi dan maraki suka mai da shi shine abin bauta inna ma kunu tahta turab a da can wannan abin kayan ado a ƙarƙashin ƙasa yake wal da azurfa da ƙarƙashin ƙasa yake haƙo su to a cikin ƙasa suke muhtaja ila sabkin binnar in ma an haƙo su suna buƙata sai an sa su a wuta an wanke su da wuta an tace su an fitar da duk wani abin da yake damfare da su na datti sannan kuma a sa a daddake su duk waɗannan abu wannan abu ana yi mashi wannan abin da yanzu aka kwaba aka yi wannan dan maraki da shi kuma ya zai zama Allah a ce cikin irin wannan bukata ya taso irin wannan kaskanci ya fito amma kuma sai daga baya zai zama shine abin bauta a gurinsa ake bukata an jefa shi a wuta a yi ta jujjuya shi kuma daga baya a ce shine Allah shine ce qad nuhita bil mabarid an sanya magogi an goge shi wa ahdatha as-sani'u suratahu wa shaklahu ala surati al-haywan sannan shi mai kirar yayin shi akan yayi fito da surar saka ma surar dabba al-ma'ruf bil baladati wadh-dhulli wadh-dhayb dabbar da aka santa da sakarci da kaskanci da rashin sanin me ya dace wajaluhu ilaha musa suka ce to shine kuma Allah Musa kuma suka jingina Musa zuwa ga bata wayanda ya tafi yana neman Allah sa bayan gashi ya bassa to shine Allah subhanahu wataala yake cewa afala yarawna alla yarja ya la yarju ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ashe yanzu ba sa ganin cewa baya mur musu baya mayar musu da magana ba kuma ya mallakar ba kuma ya mallakar wata cutarwa ko wata amfanarwa gare su wato kamar wannan bayan sun yi waccan magana ta cewa haza ilahu kuma ilahu Musa fanasi shine anan ubangiji subhanahu wataala yake cewa ka duba ina hankalin su ya tafi ba sa ganin cewa baya iya dawo musu da magana ko baya mallakar cutarwa ko amfani gare su to ko dai zama wannan maganar Allah ce akan waccan magana tasu da suka yi ko kuma a'a tana iyawa ta kasance maganar masu hankali daga cikin su masu hankali daga cikin su waɗanda basu bauta wa dan maraƙin ba don haka sun riƙa yi musu wa'azi da irin wannan maganar cewa ba ku gani in Allah ne ya za a yi Allah ku ta magana bai iya ansawa ya za a yi Allah ba zai iya amfanar ko ba zai iya cutar da ku ba ya aka yi zai zama Allah gashi kuma a gaban ku kuna gani wato wannan istifhami tambaya ta inkari ce ba wai dan suna so su ji wani abu ansa daga wajen su bane tunda inda a ce yana yi ai a gaban su yake da sun ga sanda zai yi magana da yana yi da a gaban su yake da sun ga sanda zai amfanar ko ya cutar amma duk ba su ga wannan ba shi yasa Allah ce wattakhadha qaum musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin Allah ce mutanen annabi Musa bayan tafiyar sa gana da ubangiji sun mayar da abubuwan adan su da yake hannunsu wani dan maraki sun rike shi a matsayin abun bauta sun mai da shi ijilan jasadan lahu khuwar to wani dan maraki jika-jika mai kuka Allah ce alam yaraw annahu la yukallimuhum shi ba su ga cewa baya iya magana da su ba wala yahdihim sabila baya nuna musu hanya takhaduhu wa kanu zalimin sun rike shi suka kuma tabbata azzalimai saboda koli gani anan alam yarau da ake ta ala afala yarauna da aka faɗa anan ana nufin athar din ru'ya din abinda ganin zai biyo baya wato ce baya magana da su baya cutar da su baya amfana da su saboda gashi nan dinkin kullun haka yake ba a taba jin ya furta wani abu ba sannan kuma a taba ganin wani amfanin sa ko wata cutarwar sa ba to irin sa ya za a iya zama abin bauta domin abin lura a nan shine ya rasa dukkan wata sifa ta mai hankali bai da wata sifa ta mai hankali domin suna kiransa suna yabansa suna bautarsa sun dukufa akan bautarsa safe da yamma amma ba taɓa ji ya musu godiya ba ko sau ɗaya akan abin da suke yi masa ba a taɓa jin ya yi musu alkawarin zai ansa addu'arsu ba kuma ɗabi'a ta wanda yake kamili kammalalle cikakke shine idan ya ji abu ko an nemi wani abu a wajensa ya ansa a ji cewa zai ansa kamar yadda Allah ya yi magana da halittunsa ya gaya musu cewa su roƙe shi zai ansa musu za su halaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi allahum yarshudu ubangiji subhanahu wataala ya yi musu alkawarin zai ansa musu idan sun roƙe shi to shi wannan ba a taɓa jin ya irin wannan alkawari ba sannan kuma babu ko shakka taron nan nasu don a lallai akwai masu bukata ciki ko da suke kwana su tashi cikin bukata amma ba a taɓa gani ko da sau ɗaya ya amfanar da wani cikin masu bukatan nan ba a taɓa gani wanda yake cikin wata damuwa ko wata cuta ya raba shi da ita ba, to ya za a iya zama Allah ne ko ba zai iya musu wannan ba, ba zai iya kare su daga makiya ba, ba zai iya ba su lafiya daga wata cuta ba, kuma suna ganin su suke tare-tare da shi kullum, za su dauke shi nan su matsa da shi can su share shi su goge shi, su suke da wato shi yake da bukata da su, su suke taimakon sa, amma su ba su ga wani taimakon da ya musu ba, to kaga dole anan abin ya bada mamaki a ce mai hankali yayi irin wannan, to wannan shi zai nuna maka bambanci tsakanin hankalin da yake gaure da imani da hankalin da ya rasa imani da Allah, duk hankalin da ya karaba shi da imani duk yadda ya kai to zaka ga alamar dabbanci tare da shi, da zaka fahimci cewa ilimin da annabawa suka zo da shi ilimin wahayi shine kadai ilimin da zai sa mutum ya zama mai saiti, ya zama cikakken mutum mai hankali, ya fita daga yanayin dabba, amma duk wani ilimin da mutum zai sani ba tare da yana hada da ilimin sanin Allah ba, to ba zai sauka daga wannan tsari na dabbanci ba, shi yasa za ka ga mutum ya kai wani mataki a ilimi na rayuwa na zamani, za ka ga shi farfesa ne a harkar likitanci ko injiniya, ko injiniya ne kwararre da duniya ta san shi, kila su ne masu kere-keren abubuwa da ake amfana da su ana sarrafawa, amma sai ka je ka ga abin da yake bauta a gidansa, yanzu ka shiga India ka ga babban likita consultant ne ana zuwa daga ƙasa-ƙasa kallon shi, in ya fito ya ga saniya kuma ya faɗi mata jana, ina ilimin ka ga mutum babba a cikin harkar sanin duniya, a ganshi yana bautar ɓera a gidansa, a ganshi yana bautar wani gunki ya yi ƙura shi yake goge shi, sai ka ga hankali in bai gaure da imani da sanin Allah ba to baya fitar da mutum daga dabba ko ina ya kai, shi yasa duk ilimin da zaka ba wa ƴaƴanka ka hada da ilimin addini, ka ba su ilimin addini nan ne za su zama masu hankali su amfani ka su amfanar, amma ba haka ba kowane irin kome za su zama, za su zama dai kamar yadda Allah ya ce inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila, sai sun fi zama dabbobi bata, sai ka ga ilimin ga shi an samu ilimin amma kuma ana yin wasu abubuwa, sai ka ga cewa kai mai hankali da Allah ya baka ilimin addini ba za ka yi wannan abin da suke yi ba, to shi yasa wannan Allah abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa dangane da su jahiltar da suka yi na wahayi, to san abinda Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ba, wanda ya sa irin rudu irin wani dan kankani sai ya ja su, to shine Ubangiji subhanahu wataala anan yake bayyana wautar su ta yadda suka kama abinda suke bauta ba tare da sun tsaya sun yi tunani ba, garuba shahiliyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam samu larabawa a cikinta, mutum ne zai yi tafiya ya dauki gunkinsa da ya dan kwaba da dan dabino haka saboda yana da yalwarsa a gida, in ya yi tafiya ya ji yunwa babu abinci ya jika wannan gunkin nashi dabinon ya cinye kuma, sai kuma in ya samu wani ko kuma in ya yi nashi dan lakarsa sai ya yi kyau yana bautar kayansa sai ya tafi yawo haka sai ya tsinci wani wanda ya fi shi kyau, in ya zo gida sai ya jefar da wancan, yanzu ya samu wanda ya fi wancan kyau, to haka Annabi ya zo sami su ba, amma ya fito da su suka zama wata al'umma wacce ta ba wa mutane mamaki kwarai da gaske, a nan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa wanda duk ba zai iya magana ba kuma bai mallaki amfanarwa da cutarwa ba wanda ba zai taba zama Allah ba, ba zai taba zama Allah ba, Allah dole zan yana magana kuma ana magana da shi, shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da sifar magana, yana magana kuma ana magana da shi, wa kallamallahu Musa taklima, Allah ya yi magana da Annabi Musa ya ji sautinsa ya yi kiransa, shi ya zamu ga Qur'ani cike yake da wannan fanada, Ubangiji ya yi kira saboda me, saboda yana magana, in aka sifanta Ubangiji da baya magana to an dawo da shi daidai da wannan dan maraki, kamar yadda wasu suka yi ta kokarin a baya can saboda karkacewarsu daga aqida mai kyau sai Allah baya magana kamar jahmiya sai Allah baya magana ba a magana da shi wannan aqidar tayi tasiri har ta shigo cikin al-mu'tazila shigo cikin asha'ira da suke cewa al-kalamun nafsi shi maganar Allah ba ta da sauti ba ta da harafi ba ta da biliya ba ta da komai saboda ka shi kawai wani abu ne ake ji a jiki ina jin ba ramin yi wannan maganar lokacin da muka zo tafsirin ganawar annabi Musa alaihi salam da ubangijinsa cewa maganar ubangiji subhanahu wataala magana ce da sauti kuma haka yazo a cikin hadisan ba'iki sallallahu alaihi wa sallama kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari hadisi abu sa'id al-khudri hadisu shafa'a fanada ar-rabb bi sawtihi wa bi sawtin yasma'uhu kullu al-khalaiq saboda ka sautin ubangiji ana jin sa haka ubangiji ya sifatu da sifofin kamala magana sifa ce ta kamala ba sifa ce ta na kasa ba aka ce ga wannan yana magana sanda yake so a inda yake so da wanda yake so wannan kamala ce ko na kasa ce kamala ce amma ce ga wannan yana magana amma ba sanda yake so ba ba inda yake so ba kamar radio yana magana amma maganar radio tana tare da wanda ya kunna shi in ka kunna shi in baka so ka kashe in kana so ka bar shi sai kwana ma yana yi wannan ba kamala bace amma kamala kai magana sanda kake so a inda kake so da wanda kake so ba ita ce kamala in ka ga dama kai shiru in ka ga dama ka ce wani abu in ka magantu in ka ga dama kai da wani ka ki da wani wannan ita ce kamala to idan har dan adam a gare shi wannan kamala ce to ubangiji ya fi cancanta da mafi daukakarta mafi daukakar kamala irin wannan ubangiji ya fi cancanta wallahi al-masalul a'la ubangiji shike da al-masalul a'la Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad qala lahum harun
walaqad qala lahum harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri
qalu
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل كما حقيقة للي هارون يا فتى موسى تندولي شوى يا قوم إنما فتنتم به يا قوم تانينا lalle wannan abin da aka fitine an fitine ku ne da shi lalle wannan an fitine ku ne da shi kawai wa inna rabbakumur rahman kuma lalle ubangijinku shine Allah ar-rahman fattabi'uni daga ku bini wa ati'u amri ku bi umarnina qalu sai suka ce lan nabraha alaihi akifina ba za mu gushe ba masu dukufa ga bautar sa hatta yarja ilaina musa har sai musa ya dawo mana wato anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana abinda annabi haruna alaihi salam ya shafi wato yayi ta fama da su akan sa kafin dawowar annabi musa alaihi salam lokacin da ya ga abinda ya faru to bai tsaya ya zira ido kawai ba yayi iyayen sa ne ya ga cewa ya raba su da wannan abu kuma yayi musu nasiha ya nuna musu wannan abu fitina ce jarraba ce ubangiji yake muku dan a tabbatar da cewa kuna bisa imaninku ko kuma imaninku yana nan da karfinsa ko yayi rauni a ga wanda zai tsaya akan imaninsa da kuma wanda zai bi wannan dan maraki ya kafirta saboda ya musu wannan nasiha kuma ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai su yadda ubangijin su ar-rahmanu ne wanda rahamarsa tana tare da su ga tana suna gani tun daga fito da su daga yayi daga kubutar da su da yayi daga hannun fir'auna da ketare ruwa yayi da su ya halaka bakinsu ya zo ya ba su abinci ya ba su almannu wa salwa duk wannan rahama ce da suka gani ta ubangijinsu kuma suna da tabbata wannan dan barkin daga ba aka yi shi a gaban su da babu shi ya so aka wancan da ya musu waccan rahamar shi ne ubangijinsu ba wannan da yake dunkum a gaban su ba abinda zai iya musu ba sai ku kan dan barki kawai da suka je na yi haka inna rabbakumur rahman fattabi'uni ku tawku bini wa ati'u amri ku bi umarnina ku watsar da umarnin wancan sabiri da irin yadda yake hure muku kai kunni amma sai suka yi burus da wannan nasiha tashi suka nuna masa cewa ba fa abinda zai sa su fasa abinda da suke kai lan nabraha alai akifin ba za mu gushe muna masu dukufa ba dare ba rana kan bautar wannan abin da kaga muna bautawa ba hatta yarja ilaina Musa har sai Musa ya dawo in shi ya dawo ya ce mana ba shi ne Allah ba to lokaci ne ma saurare shi amma yanzu ba mu saurare shi taka ba lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada abinda muka faɗa na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.